Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25-31-49. Masu rama jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a FM, Nomad FM, Dalar Daniya da tashar Mutafiya Afrika akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A Ghana kuma na jin mu ne a tashar Alfa Radio ta birnin Kumasi, yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a viyahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masara salamu alaikum, barkamu da warhaka. Abdulaziz Adili Tore ne daga birnin Washington DC tare da Hafiz Babale da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da shirin yau ranar Litinin 20 ga watan Mayu na shekarar 2019. Kafin ku ji abubuwan muke tafe da su, bari mu fara da kanun labarai.
Ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya yi kira ga shugaban Amurka Donald Trump da ya bi hanyar mutuntaka. Sojojin Amurka sun ce ɗaya daga cikin jiragen ruwan yakin su dake tekun kudancin Sin ya yi tafiya a yau Litinin. Jakadan Amurka a China yana ziyara a yankin Tibet, inda zai haɗu da jami'ai shugabannin addinai.
Madalla, to bayan labaran duniya za ku ji kiran kakakin Bristol wakilai Yakubu Dogara daga jihar Filato zuwa ga 'yan Najeriya akan zaman lafiya.
Check the situation with the northeast where I come from. There are communities that you can't find anything. Police stations have gone.
Yace ku duba yankin arewa maso gabas daga inda na fito, akwai wuraren da sun zama kango.
A jamhuriyar Niger kuma kafin babban zabe za ku ji inda aka kwana akan bullowar wani sabon cece kuce da ya kunno kai a Niger tsakanin 'yan adawa da masu mulki.
Waɗannan mutane kwatkwata duk abin da suka aikata game da zabe, yarda ni abin miri su ba. In suna son zabe da gaskiya, wanda kuwa zai aminci ma duk abin da za a yi, 'yan adawa ai ba makiyana ba.
Bayan haka muna tafiya da shirin ilimi daga Yusuf Aliyu Harande, amma duk sai bayan kun gama shirin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya yi kira ga shugaban Amurka Donald Trump da ya bi hanyar mutuntaka a maimakon ya rika amfani da barazana. Zarif na mai da martani ne dangane da wani sakon Twitter da Trump ya wallafa a jiya Lahadi, inda yake cewa idan Iran tana so ta yi fada ne, wannan zai kasance karshenta a hukumance kul ta sake barazana ga Amurka. Ministan ya kara da cewa Trump yana fuskantar matsin lamba ne daga wani rukunin mutane, ciki har da mai bashi shawara kan harkar tsaro John Bolton da kuma Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu, inda ya ce yana kuma so ne ya cimma wani abu da magabatansa suka gaza yi. Zarif ya kuma rubuta cewa Iran ta kwashe shekaru aru-aru tana nan daram, yayin da masu musguna mata duk suka durkushe. Matakan ta'addanci da aka ɗauka kan tattalin arzikinmu da surutai marasa kan gado ba za su kawo ƙarshen Iran ba. A makon da ya gabata, Trump ya nuna alamun janyewa daga zafafan kalaman da yake yi a kan Iran, inda ya nuna cewa a shirye yake a yi zaman tattaunawa. Sojojin Amurka sun ce ɗaya daga cikin jiragen ruwan yakinsu da ke tekun kudancin Sin ya yi tafiya a yau Litinin 20 ga watan Mayu a kusa da Scarborough Shoal da ake takaddama a kai tsakanin China da Philippines. USS Preble ya yi tafiya mil 12 a tsakanin yankin ruwan ne a tsakanin Scarborough a wani yunkuri na kalubalanta ikirarin da suke yi da kuma tabbatar da hanya ta kasance a buɗe, kamar yadda dokokin ƙasa da ƙasa suka nuna. A cewar mai magana da yawun kwamandan jirgin mai suna Seventh Fleet Clay Doss, wannan shine karo na biyu da sojojin Amurka suka samu damar ratsawa a yankin cikin wata ɗaya da ya gabata. A lokacin da yake magana a wurin wani taron tsaro na ƙasa da ƙasa a Singapore a ranar Laraba, shugaban sojojin ruwan da suke aiki, Admiral John Richardson, ya ce sukan yi rangadin yankin ruwan cikin yanayi na tabbatar da adalci a kuma lokaci-lokaci. Jakadan Amurka a China yana ziyara a yankin Tibet, inda zai haɗu da jami'ai shugabannin addinai da kuma wuraren tarihi. Yayin wannan ziyara, ana sa ran Terry Branstad zai nuna damuwarsa kan yadda ake kuntatawa mabiya addinin Buddha da kuma ci gaba da ake kare al'adun yankin Tibet da harshensu, kamar yadda wata sanarwa da aka aike wa manema labarai ta nuna, wacce ta fito daga kakakin ofishin jakadancin na Amurka. Sanarwar ta kara da cewa Branstad yana ziyara ne a yankin na Tibet mai cin gashin kansa da kuma lardin Qinghai da ke makwabtaka. Daga ranar Lahadi 19 ga watan Mayu har zuwa ranar Asabar 25 ga watan Mayu. Branstad shi ne jakadan Amurka na farko da ya samu damar zuwa yankin Himalayan cikin shekaru hudu, wanda Branstad ya gada wato Max Bokos ya kai ziyara a yankin na Tibet cikin watan Mayun shekarar 2015. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ministan harkokin cikin gidan Masar ya ce jami'an tsaro sun kashe 'yan bindiga 12 a lokacin da suka kai wani samami a yau Litinin a kusa da birnin Alkahira. Wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar ta nuna alakar 'yan bindigar da kungiyar Hasim, wani reshen kungiyar 'yan uwa musulmi ta Muslim Brotherhood. Kuma jami'an sun ce sun samu wasu abubuwan masu fashewa, bindigogi da kuma harsasai a wurare biyu daban-daban da suka kai samaman. Samaman ya zo ne kwana ɗaya bayan da aka dasa wani bom a gurin duba ababen hawa da ya kaikaci wata motar bus ta 'yan yawon bude ido a kusa da tsaunin nan na Egypt Giza Pyramid. Fashewar ta raunata akalla mutum 17. Har yanzu babu waɗanda suka ɗauki alhakin kai wannan harin, kuma ministan cikin gida bai alakanta samaman na yau Litinin ba da fashewar bom ɗin. Tsohon shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya bayyana a kotu yau Litinin a yunkurin da yake yi na a yi watsi da tuhume-tuhumen cin hanci da rashawa da ake masa. Tuhume-tuhumen dai sun faro ne daga batun siyan makamai a shekarun 1990 waɗanda aka janye shekaru 10 da suka gabata, jim kaɗan kafin Zuma ya zama shugaban ƙasa. A lokacin da aka sake tada batun tuhume-tuhumen a shekarar 2016, Zuma ya kwatanta su a matsayin bita da kullin siyasa ne. Daga cikin batutuwan da ake tuhumar shi a kai akwai almundahana da cin hanci da rashawa da kuma ɓadda kuɗaɗen haram. Tuhume-tuhumen suna da alaƙa da cin hanci da ake zargin Zuma ya karɓa na siyan makamai da aka ƙulla da Tarayyar Turai da Afirka ta Kudu. Wakilin wani kamfanin Faransa mai sayar da makamai mai suna Thalesa na fuskantar tuhume-tuhume makamantan waɗanda ake cajin Zuma da su.
To madal a gaida Hafiz Muhammad Babale, labarin ku saurara daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan Washington DC. Yan sai rahotanni mu zamu leƙa jihar Plateau, inda kakakin majalisar wakilai Yakubu Dogara ya yi kirawa 'yan Najeriya, musamman waɗanda ke wuraren da ke fuskantar matsalolin tsaro, da su jajirce wajen neman hanyoyin zaman lafiya. Wakilin murya Amurka a Jos Plateau, Zainab Babaji, ta aiko mana da ƙarin bayani.
Kakakin majalisar wakilan Najeriya Yakubu Dogara ya yi kirawa 'yan Najeriya, musamman wuraren da ke fuskantar matsalolin tsaro, da su jajirce wajen neman hanyoyin zaman lafiya. Yakubu Dogara, wanda ya shugabanci bikin shekara-shekara ta al'ummar Biram da aka gudanar a ƙarshen makon jiya a Jos, ya ƙarfafa wa al'umma gwiwa da cewa yana da yaƙinin duk matsalolin tsaro da Najeriya ke fuskanta za su kau in har hukumomi da al'umma sun jajirce wajen yaƙi da tashin hankali.
Check the situation with the Northeast where I come from. There are communities that you can't find anything. Police stations have gone.
Yace ku duba yankin arewa maso gabas daga inda na fito, akwai wuraren da sun zama kango, an kona ofisoshin 'yan sanda, an lalata hanyoyi, gidaje da asibitoci duk an lalata su, har ma da makarantu. Har yaushe za mu ci gaba da wannan ibtila'i?
But I want to charge us that if we must win this fight against violence, it will be because some of us have decided that we will walk across board in order to be peace builders.
Yace ina buƙatar mu, in har za mu yi nasara da wannan yaƙi da tashin hankali, sai in wasu mu sun yadda za mu yi yunƙuri na zama maginan zaman lafiya. Bangom Jos da Jacob Gambuba, wanda ya bayyana manufar bikin da godiya wa Allah saboda damuna mai albarka da suka samu, ya bayyana takaicinsa kan irin barna da aka yi na rushe-rushen gidaje a ƙauyuka da yawan 'yan gudun hijira da har yanzu ba su koma garuruwansu ba.
We want to appeal to the government of Plateau State to please remind them that we have IDPs that not only need food, but they need to go back to their ancestral land and revive their lives.
Bangom Jos ya ce muna roƙon gwamnatin jihar Plateau, muna kuma tunashe ta cewa muna da 'yan gudun hijira daban da buƙatar abinci, suna buƙatar su koma garuruwansu na asali don ci gaba da rayuwarsu. Basaraken gargajiyan ya ce tun lokacin da aka samu asarar rayuka fiye da 250 a watan Yunin bara a yankin Gashish, har yanzu ba cibiyar rundunar 'yan sanda a yankin.
Up to today, no mobile unit has been established in Gashish.
Shugaban shirin bikin Dada Chalom Jambol ya ce,
in muka dubi kasan da Allah ya bamu, ya isa mu yi biki. Bana mun dubi yadda za mu ga gwagwarmayar mutanen Birom ta hanyar science da technology. Kun ga wani yaro da ya yi mashin na tonon kasa yana controlling dinsa da remote. An yi mashin daka a can, yau mun samu mashin ba daka kadai ba, yana rairaya ya cire dutse. Abinda muke yake nan domin me? Domin mu ga mun inganta zamanmu da zaman al'umma da ke gurgun.
Wata da ta halarci bikin ta ce irin wannan taro zai hada kan al'umma da samar da zaman lafiya.
Sunana Sisila Ibrahim fa. Gaskiya a cikin bikin nan da an yi shi dinnan yau, zai ina nuna ma jama'a ya kamata mu a Plateau da Najeriya gaba daya mu hada kai mu samu zaman lafiya. Ga yare barkata duka an hada duka yau mun hadu a wuri daya. Idan ana yi haka gaskiya kasan za ta ci gaba.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Idan na faso ta aita biyanta duk a kashe. In ta fito fili mai halin shi za ta ishe.
A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Niger, inda wani sabon cece kuce ya kunno kai game da shirye-shiryen zaɓe da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Niger ke yi, inda ta so majarraba ɗaukar masu sabonta sabon ƙirgam na zaɓe na jamhuriyar Niger. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka a birnin Kwani Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
A daidai lokacin da hukumar zaɓe mai zaman kanta Seni ta jamhuriyar Niger ta soma gudanar da jarabawar ɗaukar ƙwararrun ma'aikatan da za su kula da sabon girgam na zaɓe na zamani, ana iya cewa abin na son barin baya da ƙura kasancewar saɓani ne a cikin kalamai ya soma bayyana tsakanin 'yan adawa da masu mulki na ƙasar. Isa Marai na kasancewa mai magana da yawun jam'iyyar Modern Lumana Afrika ta Hamma Ahmadu mai adawa.
Waɗannan mutane kota duk abin da suka aikata ga wani zabi, yarda ni abu miri su ba, in suna son zabi da gaskiya wanda kuwa zai aminci ma duk abin da za a yi. In adawa aiwa makiyana ba, abokan aikin su na abokan ta yani su ma sun ada sun santa kiran su akai sanno a to a shi don kaya ai aiki shin an yi wanga ba? Ai wanga ba kenan, har yanzu su addukan su adara musu abin su rama na suka yi
kenan. Magana yanzu dokar sabin ma'aikata domin so ma shi hada sabon girgam na zamani, wannan ba gamsashen lamari ne wajen ku?
Ma'aikatan suna son ka dauka su aiki wanda za su ce, wanda za a ce ma iya haka shi na sa son ka dauka duk aikin da za yi. In na zabi na, in na seni na, cafe kowa shi kana shi, kowa akwai na ciki. To wannan hujja abaka da na kawo ka kawo ka ce an kashi ka baka dan ko an cuce ka, wannan baka hujja. To wanga komi na su na komi su da biso
wadannan ai kamata kanisiyar ne wadanda za, kuma an ba da sanarwa an ce duk wanda ka so ya shiga wannan aiki ya zo jarraba ne za a yi sai wanda ya samu.
Yanzu in za a jarraba kasar ga duk ilimin kai, in baka hanya baka wucewa.
Sai a bangaren masu mulki, in ji kakakin jam'iyyar PNDS tarayya Alhaji Dan Baba Mamman Ceni, yan adawa su tashi tsaye zuwa neman jama'a maimakon tsayawa irin wannan cece kuce.
Duk inda aka wanga zabe na na'ura mai kanta, babu inda babu nasu ma'aikata. Su 'yan siyasa ne, ba ma'aikata ba. Akwai takanisiyan waɗanda wannan waɗanda sun kakaranci abin na wakilai na gwamnati waɗanda aka sa a ciki. Akwai wakilai na 'yan siyasa. Kuma wannan aikin da za a yi ba janye magana an ka da rantsuwa ta Alkur'ani mai tsarki ba. Ita wata nan dasumance da shugaban Seni ya rance Qur'ani mai tsarki, mataimaki ne ya rance da Qur'ani mai tsarki, waɗanda duk an ka sa su yi rantsuwa da Alkur'ani mai tsarki, kenan magana a samu magudi wannan wuri ba ta taso ba. Abinda an ka ce wakilai waɗanda 'yan adawa su kawo mutum uku, mu kawo mutum uku, sauran
waɗanda 'yan nuna file waɗancan suka ce su kawo mutu ukto sauran an ka ce takanisiyan nan. Kuma idan an sa waɗannan mutaitani cikin hukumar zaɓe bai hana in kana takara ba, kowace ruwa kana da wakilinka. Ita ma ruwan nan kwatankacin seni ce. Niger ƙasa ce mai son zaman lahiya wadda zaman lahiya ta gade ta kuma ana koyi da ita ƙasashen duniya. Kenan nan babu shakka abinda nika gargaɗin su su tai su nemi mutane maimakon su tsaya cikin zauri labe wani gungu suna ta wangacece kuce su tai su nemi mutane da mutane na aka komi.
Shin abin ayar tambaya anan shine ko a yaushe ne za a kawo ƙarshen cece kuce a jamhuriyar Niger tsakanin ƴan adawar da masu mulki? Wannan ko gabace za ta nuna mana. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Mamman Bako, har ila yau muna jamhuriyar Niger, inda za ku ji cewa ofishin jakadancin Amurka a jamhuriyar Niger ya shirya liyafar buɗe baki domin musulmin ƙasar a albarkacin watan Ramadan, abinda sami yabo daga shugabannin ƙungiyoyin cigaba al'umma a bisa la'akarin da yadda zai ƙara ƙarfafa zumunci a tsakanin mabiya addinai mabambanta. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Mamman Barma ya yi kuma na da ƙarin bayani.
Al'ada ce a kowace shekara idan irin wannan lokaci na azumin Ramadan ne zagayo, ofishin jakadancin Amurka a Nishar kan gayyatar musulman kasar a babbar liyafar da ake shiryawa ta Kanas domin bude baki, abinda ke zama wata hanyar ƙara tunatarwa akan mahimmancin mutunta abokan zama ba tare da la'akari da wani bambancin addini ba. Jakadan Amurka a Niger Ambassada Eric P. Whitaker na cewa sanin kowa ne musulunci addini ne da ke bukatar mutane su kusanci juna, su kasance masu yafiya da taimakon juna musamman a lokacin Ramadan. Sau tari na sha ganin irin wannan halayya tana faruwa a tsakanin 'yan Niger da baki mazauna wannan kasa, kamar yadda a yanzu haka dubban mutanen da suka gudo daga kasashensu ke samun mafaka a wannan kasa a sanadiyar tashe-tashen hankula. Kusan dukkan wasu shugabannin kungiyoyin cigaban al'umma sun halarci wannan liyafa ta buɗe bakin azumin Ramadan, cikinsu har da shugaban kungiyar makiyayan arewacin Tilaberi Bubakar Jallo.
Amerikawa dan dai suna so addinoni su karfafa zumunci, suna kirawo mu zo su yi buɗe baki da mu ko da ba azumin ba, kaga yawan ambassador ya zo da babban na center cultural su yi buɗe baki da mu, kuma sun ba mu daman mu da kanmu tsakanin mu muna shima ba mu ga juna, amma kaga cikin taron ga muna hira da su, muna hira tsakanin mu masalolin wanda yana hakuwa cikin kasan tsakanin mu muna hira, kuma abu ne na cewa na karfafa zumunci tsakanin addinoni, abu ne mai kyau.
Haka suma ƙungiyoyin mata sun amsa gayyatar ta ofishin jakadancin Amurka a Niger. Hajiya Rabi Jibo Magaji ita ce shugabar kungiyar samar da zaman lafiya a Fez.
Sosai mun yaba abin da aka yi, ya kamata ko ina ma a rika yin shi. Tunda ni yau akwai mutane da ban gani su ba, amma yau mun gamu ni da su, kuma mutane shekaru ma ban gamu ba. Ƙara dankon zumunci ne, mutane su zo su gamu a yi hira da wanda ka sani ko a dama, kuma ka ƙara sanin sawansu mutane sabbi kuma a nan halloli. Tunda abu ne mai muhimmanci, ba ƙarami ba.
A ƙarshen wannan haɗuwa, kungiyar mata shugabannin kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu ta karrama jakadan Amurka Ambassador Eric P. Whitaker da shugabar cibiyar raya al'adun Amurka a Niger Cynthia Fabi da lambobin yabo saboda abinda aka kira tallafin da suke bayarwa domin cigaban ƙananan kamfanoni da masana'antun cikin gida. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma sai shirinmu na gaba, ilimi daga Yusuf Aliyu Harande.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike.
Jama'a masu sauraronmu da wannan yammacin Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu ɗaura daga inda muka dakata a shirin mu da ya gabata. inda muke tattaunawa akan rashin alfanun kai yara makarantun allo don neman ilimin Muhammadiyya ba tare da bin tsare-tsaren shari'ar Islam ba. Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe ya ci gaba da bayanai masu ratsa zukata.
Shi yasa za a dauki yaro a shirga da shi uwa duniya. Wayannan yara guda uku da nake maka magana akan su, na gan su a malaraba kankara, sai da na tambaye su, kuna da iyaye mata? Kowa ya ce yana da uwa. Nace ran da za a tafi da kai ya akai, da yaron ya ce mun tun daga ran da aka ce za a taho da shi, uwarsa sai da ta kwana uku tana kuka ba ta iya cin abinci saboda tausayi da damuwa za a dauki danta a shiga uwa duniya da shi. Amma uban yayi mirsisi yace shi ya riga ya zartar abin da zai yi kenan. Saboda haka akwai buƙatar tsarin asalin manufar mai kyau ce shine yaro ya haddace Qur'ani mai girma, to amma akwai buƙatar ya zama na an canja wa abin tsari yadda yaron zai yi karatu. Kuma in ka lura da dama daga cikin waɗanda guguwa take diba ta bata tarbiya, kaga wasu sun shiga rikita-rikita ta Boko Haram, wasu sun shiga wasu halaye munana. Irin barin wannan yara a cikin irin wannan yanayi yana daga cikin abin da yake haifar ma al'ummarmu da irin waɗannan matsaloli, wanda kuma idan ba an dauki mataki ba to abin yana da hatsari. Yanzu kan abin yayi girma har ma an samu wasu kungiyoyi na waɗanda ba musulmai ba suna cewa to tunda musulmai sun bar waɗannan yaran suna gararan ba, to su suna buƙatar a ba su yaran, za su dauko su su aje da su, su ciyar da su, su shayar da su, su samar musu da ilimi, kuma har ma sun fara yin rijistar sunaye. To kaga hakan su a ciyar da su, a shayar da su, a ba su ilimi abu ne mai kyau. Amma wani tabbas kake da shi cewa yaron za a bar shi akan aqidarsa ta addinin musulunci? Yau da gobe da jibi da gata, wannan kyautatawa da aka yi masa ba za ta sa ya tsani musuluncin ba, da ya ƙarshe ya canja ra'ayinsa ma ya bar addinin musulunci gaba daya. Saboda haka wannan matsala ce wacce take da girma, kuma take da buƙatar a samu lokaci a ainihin wato duba ta.
Alƙafar ta mallam, kamun mu komo ga ita wannan magana da kai wanda ta shafi watan nauyi, a bari mu duba ainihin ita wannan matsalar. Idan muka duba ta a yanda take a da, ya tsarin almajiranci yake a da, kuma ta yaya bambanta da wannan karni da ake ciki yanzu?
Tsarin almajiranci wanda ake da shi a da, idan ka kalli irin manyan makarantun Alkur'ani mai girma da ake da su a da a zamanin magabata, wanda magabata da dama sun halarci irin waɗannan makarantu sun yi wannan karatu, tsarin shine ɗayan guda biyu ne ake yi. Tsari na farko shine uba da ya kawo yaronsa zuwa makaranta ana yin karatu, to zai rinka tanada abincin da yaronsa zai rinka ci yayin da yake wannan karatu. Yaro ya je karatu, ya dawo gidan mahaifinsa ya kwana, da safe ya je karatu, da yamma ya je karatu, in ma ta kama ya kwana a wajen masallaci ana bashi Qur'ani, to sai a ci gaba da dora masa, ana masa bita, daga haka har ya haddace Alkur'ani mai girma. Zaka samu malami a gari ana ta kawo yara daga wurare suna karatun Alkur'ani mai girma, shi kuma malamin iyayen yaran nan da suke kawo ƴaƴansu suke yin karatu a gaban sa, su kuma suna taimaka mashi da zakka, suna taimaka mashi da sadaka, da ihsani, da kyauta. Shi kuma za ka ga rayuwarsa tana gudana kamar yadda ya kamata ya gudana. Wannan tsari na farko kenan, tsarin da kai tsaye uba shi yake daukan dukkan ɗawainiyan karatun ɗan, har ma yana yin tallafi wajen yadda rayuwar malamin ya kamata ta gudana. Tsari na biyu shine za a samu malami da zai zauna yana karantar da yara Alkur'ani mai girma, sai a samu wasu daga cikin manyan masu arziki, masu hali, su ce algafarta malam, mun gane amfaninka da amfanin karantarwarka, abinda muke bukata shine ka zauna ka ci gaba da karantar da al'umma Alkur'ani mai girma, ƴaƴanmu ka ci gaba da karantar da su. Mu kuma a matsayinmu na masu arziki za mu bada waƙafi, ko waƙafi na gida, ko waƙafi na ainihin wato kantina ko shaguna, wasu abubuwa da za su rinka kawo rabano na kuɗi yana shigowa. Su ce to waɗannan kadarori mun sadaukar da su, duk abin da aka samu a ciki da shi za a tallafa waɗannan makarantun Qur'ani. Saboda haka zai zama akwai gida da aka bada a matsayin waƙafi, wato wanda yaran suke kwana a ciki ana lura da tarbiyyarsu. Sannan akwai kuɗaɗe da ake samu da ake yi wa yaran abinci da za su ci su sha, ya zama na ba yawo suke da kwano kawai suna bara a cikin gari suna gararan ba. Wasu bayin Allah sun aje waƙafi, wanda ta wannan waƙafin ne ake ta ɗaukan nauyin yaran, ake ɗaukan kuma nauyin hatta shi malamin da yake gudanar da wato wannan makaranta. Wannan tsari guda biyu su ne tsarin da magabata suke amfani da shi a tsari irin na karantar da yara wato ainihin Alkur'ani mai girma. To kaga wayannan tsari guda biyu duka mu yanzu babu wanda yake tafiya a ciki. Shi uban yaro bai ɗauki nauyin ba, masu arziki ba su yi waƙafi da za a ɗauki nauyin ba, sai ya zama na an bar malamin da yaran kawai. Shi yasa za ka ga malamin ya bar yaran suna wahala, suna ta yin abubuwa wani lokaci kuma kaga manya a cikin almajiran gardawa su kuma saboda wahalar da suka sha a baya idan an kawo yara ƙanana su rinka azabtar da su in yaron ya je yawo bara ya samu dan abincin ma dole waɗannan manyan almajirai dake gaba da shi shi zai kawo za su iya mashi duka ƙarshe yara da dama an samu cases da zaka ji an dake yaro ma a makaranta ya mutu ƙarshe iya abin da za a faɗa wa iyayen shine yaro in ya mutu a makaranta ya samu shahada ne to kaga wannan yana da hatsari kwarai da gaske bazan manta ba ɗaya daga cikin manyan malamai na Dr. Abdullahi Salif Pakistan yana gaya mun lokacin da suka irin wannan yaro na almajiranci ya faɗa mun makarantar da ya fara karatu da dalilin da yasa ya gudu yace a gaban sa malamin ya rinka dukan wani yaro sai da yaron ya mutu murs yaron ya mutu aka yi jana'izar yaron abinda kawai ya je fadawa iyayen yaron cewa ai yaro ya mutu a makaranta ya samu shahada shikenan bai halatta ai kuka ba haka magaran ta wuce yace to shi kuma sai matan malamin ta aike shi da kudi dan su yi mata wani abu dan kudi kankare da bai wuce sisi ko na abu mai kama da haka ba kudin suka fadi tace sai ta fadawa malam a gaban sa malam ya dake wani har ya mutu murs yace nan take walfauru da gaggauta fararun farilla ne ta tare nasa ya shi kauri gasa iska ya gudu
masu sauraro baki daya iyakacin abinda shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin yanzu a madadin babban bakon namu Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe sai wadda ta hada mana sautin shirin Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia Asharuwa lafiya.
A maza da mata don mazammikewa.
A gaida Yusuf Aliyu Harande har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana ci a karfe 11:26 wato karfe 4:26 a jamhuriyar Niger, Nigeria, Cameroon da Chad. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. Assalamu alaikum muryar Amurka. Sunana Babagana Alhaji Nushiya, washakal ɗalibi a Jami'ar Maiduguri. Bijirewa da baiwa ƙananan hukumomi cin gashin kansu da gwamnatin Najeriya suka yi samsam hakan bai zo mana da mamaki ba, domin biri ya yi kama da mutum. Dama mun jima da sanin gwamnatin Najeriya suke hana ruwa gudu wajen daidaita lamura a ƙasar nan, saboda haka an yi walƙiya mun ganku. Sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga Malam Balarabe Hafizu Gusau. Ya ce assalamu alaikum sashen Hausa, yau kira na ga gwamnatin jihar Zamfara shine ta tashi tsaye wajen taimakawa mabukata. A yinda take mana ban kwana da karagar mulki, ya kamata gwamnatin jihar ta sani al'ummar jihar Zamfara ba za su manta da dauki daidai inda ake kashe al'ummar jihar a tsawon mulkin ta ba. Ya Allah ka ba mu zaman lafiya mai dorewa a jihar Zamfara da ma ƙasa baki daya. Amin summa amin. Sai kuma saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Nasiru Shehu Yunusari tare da Kinunu Sani Yunusari da Abdulmuttalib Mande Magarya, suka ce baki da salamu alaikum muryar Amurka, muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da ma duniya da ma nahiyar mu ta Afirka alfarmar wannan wata na azumi. Amin summa amin. Madalla, yanzu kuma ga shirin mu na ƙarshe, labari a takaice kafin mu yi sallama da ku.
Ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya yi kira ga shugaban Amurka Donald Trump da ya bi hanyar mutuntaka a maimakon ya rika amfani da barazana. Zarif na mai da martani ne dangane da wani sakon Twitter da Trump ya wallafa a jiya Lahadi, inda yake cewa idan Iran tana so ta yi fada ne wannan zai kasance karshenta a hukumance. Kul ta sake barazana ga Amurka. Sojojin Amurka sun ce ɗaya daga cikin jiragen ruwan yakinsu da ke tekun kudancin Sin ya yi tafiya a yau Litinin 20 ga watan Mayu a kusa da Scarborough Shoal da ake takaddama a kai tsakanin China da Philippines.
Da takaitattun labarin kawo muku ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma mun dawo a shirinmu na karfe 9:30 na da ɗauke da wasu shirye-shirye da rahotanni, inda za mu buɗe muku layuka muku kira ku bayyana muna ra'ayinku. Yanzu a madadin Hafiz Muhammad Babale da ya taya tun da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Gresham da ta haɗa shirin da bani umarni, sai injiniyanmu Regis da abokinsa, ni ne naku Abdulaziz Adili Toro ke cewa mu ne lafiya daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba, shirin yau da gobe.